يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة تيزوة شعبان هجرانا دا شكرا دبودا دالي خدودا ثلاثين دا بيدا دا شاوكو غوطن بوكو شكرا تدبو بيودا قوما مناش كم مقدمة نلتاف بلوغ المرام لتاف ابن حجر الأسقلاني الله مدوك فيش مسا رحمة مالمين يتي الحمد لله على نعمه yabo ya tabbata ga Allah madaukaki a bisa ni'imomi da yayi mana al-zahirati wal-batina ni'imomi waɗanda sun bayyana gare mu da kuma ni'imomin da sun buye gare mu bamu gane su ba qadiman wa hadisa godiya ta tabbata ga Allah madaukaki akan ni'imomi da yayi mana a da da kuma ni'imomin da yake mana a yanzu wassalatu wassalamu ala nabiyhi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinsa ورسوله كما من ظنص محمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وآله دا إيالانس وصحبه دا صحبانس سيران الله دا أمين چن ستبتا غريسو الذين صاروا في نصرة دينه صحبانس ودن دا سكتبي أتكين تيما كاواغا الدين الله تبارك وتعالى سيران حصيفا سنية فيا wato mai sauri wa ala atba'ihim kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai alladhina warisu ilmahum waɗanda suka gaji ilimin manzon Allah da na sahabbai wal ulama warasatul anbiya kuma malamai da masu ke gadon annabawan Allah akrim bihim warisan wa mawrusa ne yafi su daraja da wanda ke gadon da wanda ake gadon sa wannan kalma da malamin nan ya faɗa akrim bihim warisan wa mawrusa Muhammad ibn Salih al-Uthaymin cikin sharha da yayi mablughul maram fathu zil jalal wal ikram mujallad na farko shafi na 49 yace wannan kalma hadhihi sigatu ta'ajjubin wannan siga ce ta mamaki لأن أكرم بهم بمعنى ما أكرمه وارثا وموروسا واتو كلمة شوان دمال من يفدا نما ماكين درجا دمال من سكي دشيء وجن الله يانا شوى أكرم بهم وارثا وموروسا ليفيس درجا وجن الله سوى سيتي ما سقادو دوان دأكي قادن سا سوى أي ما سقادو وارثا هم الأولماء wa mawrusan wa ake gado ta wajen ilimi huwa muhammadun alayhi salatu wassalam wa sahaba annabi da sahabbansa su ne ake gado wato yana cewa babu wanda yafi malamai daraja a wajen Allah da su da wanda suke gadon sa wajen ilimi wato shine annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadha alqawl minhu ijlalun li amri alulama ya faɗi wannan magana ne saboda ya girmama al'amarin malamai amma da shike maganar an yi ta ne a littafi karami bulughul maram karamin littafi ne don haka sai ya kawo maganar a dunkule wato inna makhtasarahu li anna alkitaba wajizun ya takaita maganar saboda littafin karami ne wannan kalmar da ya fada da zaka warware ta magana ce mai tsawo akrim bihim warisan wa mawrusa me yafi su daraja a wajen Allah malamai da suke gadon ilimi da kuma wanda suke gadon ilimin nashi waye yafi su daraja kaga maganar yayi ta ne a dunkule kamar ya nuna maka cewa babu al'amarin da ke da girma a wajen Allah kamar al'amarin ilimi kuma wannan gaskiya ne domin in ka dubi littafin Allah zaka ga ayoyi da dama waɗanda suke nuna cewa ilimi yana da kima a wajen Allah tabaraka wataala alal misali قد قرن الله عز وجل اسم العلماء باسمه واسم ملائكته في الشهادة على أعظم مشهود به سورة آل عمران آية تقوم شاتكوس ده الله يتاشي بعد شيدا أكن الأمر نتوهيدي tauhidi shine al'amari mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Da Allah ya tashi bada shaida akan masu tauhidi, su wake bada shaida akansa, sai Allah ya hada sunansa da na mala'iku da kuma na malamai. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. An hada waɗannan abubuwa guda uku a cikin aya guda. Allah ya shaida na farko kenan, babu abin da ya cancanta abota masa sai shi. Allah ya shaida cewa shi kadai ya cancanta abota masa. Sai ya ce wal mala'ikatu, da kuma mala'iku su ma suna da wannan shaida. Wa ulul ilmi, da kuma masu ilimi. Qa'iman bil qist, waɗanda suke tsayuwa da adalci. Wannan aya kadai ta isa hujja ga mutum ya gane darajar ilimi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi, al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, mujallad na 41, yana fassara wannan aya ta 18 na suratu Ali Imran. Al-Imam al-Qurtubi yace wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadli al-ilmi wa sharaf al-ulama wa fadlihim. Wannan aya tana nuna mana darajar ilimi da martabar malamai a wajen Allah. Fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama la qaranahum Allah bismihi wa ismi malaikatihi kama qarana ismal ulama. Da a ce akwai abin da ya kai darajar malamai, to da Allah ya dauko sunansa ya hada da nashi da kuma na malaiku. Amma babu abin da yafi daraja na ilimi. Don haka da Allah ya bada shaida akan shi, ya shaida babu abin da ya cancanta abota masa sai shi. Sai ya kawo mala'iku, sai su ma sun shaida, sai ya kawo masu ilimi. Amma ba duka masu ilimi ba, yace qa'iman bil qist, masu tsai da adalci. Domin akwai miyagun malamai, Allah shi mana kariya game da sharrinsu. Sannan in ka dubi al-Qur'ani, da Allah madaukaki ya tashi bayani akan masu tsoronsa, ja'ala Allahu ta'ala ahlal ilmi hum ahlu khashyatihi min bayni sa'ir ibadihi. Daga cikin mutane kaf babu waɗanda Allah ya tabbatar suna tsoronsa sai malamai. Don haka kuskure ne ka ce malamai sun lalace. Idan malami ya lalace, gaya min kuma makomar jahili. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah ya ce malamai kadai ke tsoron Allah cikin bayinsa. Don haka ba a hada malamai gaba ɗayansu a ce sun lalace. Allah shi sa mun gane. Wannan yana suratu Fatir aya ta 28. Fa kullu muslim yakhsha Allah. Dukkan musulmi da ka gani yana tsoron Allah, babu shakka. Lakinnal khashyata mutafawita. Amma tsoron Allah ba daraja guda bace. Wani mutumin ya fi tsoron Allah akan wani mutum. Wa akmalun nasi khashyatan lillah humul ulama. Waɗanda suka fi kamala ta wajen tsoron Allah su ne malamai. Me yasa? Saboda su ne waɗanda suka san Allah. Don haka yasa su suka fi tsoron Allah. Fa kullu man kana billahi a'lam kana akthara lahu khashya. Wanda ya fi kusanin Allah dole ya fi ku tsoronsa. Kai da baka san shi ba, ya za a yi ka ji tsoron shi? Abin da yasa suke tsoron Allah saboda sun san shi. Don haka babu shakka wannan shaida da Allah ya bawa malamai ta dace. Allah madaukaki ya ce masu tsoronsa kadai daga cikin bayinsa su ne masu ilimi. Sannan in kana batu akan daraja ta malamai, a suratul mujadala Allah ya ce yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah yana ɗaukaka masu imani da kuma waɗanda aka ba su ilimi, yana ba su darajar duniya kuma ya ba su darajar lahira. Masu ilimi da imani Allah ya haɗa su wuri guda. Allazina amanu wallazina utul ilma, Allah yana ɗaukaka darajar su daga nan duniya har kiyama. Don haka darajar malamai ba a kwatanta ta da wani a wannan duniya, har ma Allah ke tambaya a suratul Zumar, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da ilimi? Allah ya tambaya. Ban sani ba ko za a samu ba su ba shi amsa a wannan zamani. Suna zama daidai masu ilimi da jahilai? Babu abin da Allah ya ce wa annabi ka roƙe ni in ƙara maka banda ilimi. Wa qul rabbi zidni ilma. Ban sani ba ko ka taɓa jin ayar da Allah ya ce ka roƙe ni in ƙara maka tsorona? Babu wannan. Amma Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a suratu Taha aya ta 114, ka dinga roƙona in ƙara ma ilimi. ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم دا أتي أكو أبن دي كي درجة علمي دا الله يا أمر شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينمي أباشي قالي مغالر علمي تنا دا يوا أما دا شك ما لمن الله مدوك كياباشي هكما دا بصيرا سيدون قل مغانر أوجه قدامي هنكالي يغاني bai warware ba saboda littafin takaitacce ne sai yace akrim bihim warisan wa mawrusa me yafi su daraja wanda aka gaje shi da masu gado me yafi su daraja inji malamin sai ya shiru ya ci gaba da tafiya in kana da ilimi ka gane babu wanda ya kai malamai daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin bayinsa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mu ci gaba da karatu malamin yace amma ba'du bayan haka bayan ya gabatar da yabo ga Allah madaukaki da salati ga annabi Muhammad sannan ya jinjina wa al'amarin ilimi sannan sai yace bayan wannan fa hadha mukhtasarun wannan takaitaccen littafi ne kaga farkon magana in zaka karanta littafin nan da farko akwai bukatar ka san wane irin littafi ne fihi tanbihu ala anna hadha alkitab mukhtasar wa laysa bimutawwal littafai kashi biyu ne akwai al-mukhtasar akwai al-mutawwal al-mukhtasar shine takaitaccen littafi wanda an yi shi karami saboda nan da nan mutun ya karanta akwai littafi da ake cewa al-mutawwal zaka samu a ce maka wannan littafi yana da juz'i 25 wani ma 50 wani 100 wani fin haka wannan shi ake cewa al-mutawwal wal-mukhtasar huwa ma qalla lafdhuhu wa kasura ma'nahu wato hikima ce malamai suka yi na kasar littafai kashi biyu suka yi al-mukhtasar takaitacce wannan takaitacce an yi shi ne da ilimi don haka yana da wahala ka karanta al-mukhtasar kai kadai ba tare da ka samu sharha ba ka samu cikakkiyar fa'ida domin malamin da ya rubuta al-mukhtasar ba wai ya rubuta baki ne haka nan kurun ba ya rubuta rubutu ne cike da ilimi lafazin littafin kadan amma ma'anar da ke cikin littafin yana da yawa wato an takaita lafuzza amma aka cusa ma'ana mai yawa wanda shine ma'anar al-mukhtasar don haka ibnu qudama yake cewa fa'idatul ikhtisar at-taqrib wa at-tafsil ala man arada ta'allumuhu wa hifzahu abinda yasa malamai suke yin takaitattun littafai kanana kamar misali bulughul maram an yi ne saboda wanda ke son ya koya kuma ya haddace fa innal kalama yukhtasaru li yukhfaza yace magana akan takaita ta saboda a sauke wa mutun ya haddace wa yutawwalu sannan akan awwala littafi ayi magana mai tsawo a littafi me yasa akan yi littafi da mujalladi da yawa li yufhama don a fahimci magana da kyau don haka misali idan ka duji wani hadisi anan littafin bulughul maram baka gane ba ina zaka koma zaka koma ne al-mutawwal al-mutawwal shine littafi wanda ke bayani mai tsawo akan al-mukhtasar don haka shi al-mukhtasar an dunkula ma'ana a cikin sa an takaita lafuzza shi ko al-mutawwal an yawaita kalmomi saboda bayani don a fahimta wannan ita ce hikimar da ta sa malamai suke rubuta al-mukhtasar har ma yanzu ana samun dalibai waɗanda wasu malamai suke umurtansu da haddan sahihul bukhari da sahihul muslim awwalan wato wannan ya yaɗu a ƙasan nan kusan sassa daban-daban bil haƙiƙa wannan ƙoƙari ne mai kyau a samu mutum yana ƙoƙarin haddan hadisan manzon Allah kamar yadda ya kamata mu haddace ayoyin alƙur'ani haka nan yake kamata mu haddace hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lakinni ara zalika khata'an mutun ya dauki sahihul bukhari ya sa a gaba wai zai haddace wannan kuskure me ya dalili mafi dacewa ka koma ga shawaran malamai magabata waɗanda suka kware a ilimin hadisi alal misali sahihul bukhari da kace dalibai su haddace waye sharhanta shine ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar da yayi sharhan sahihul bukhari sai ya rubuta bulughul maram bulughul maram sai yace na rubuta littafin nan ne saboda a haddace kaga kenan kamata yayi ka dauki shawarar ka dawo karamin littafi kafin ka kai ga babban littafi wannan abu na farko kenan domin in ka fara da babba to da wuya ma ka samu fahimtar sa amma ka fara da karami lokacin da ka gama sai kana haurawa bitadrij har dai ka isa martaba ta haddan sahihul bukhari ko sahihu muslim wanda anan akwai abu na biyu wanda ya kamata mu gane shine idan ka haddace sahihul bukhari da sahihu muslim ba ka da ilimin fiqh dalili saboda ba duka hadisai ne da suka inganta wanda al-imamu al-bukhari ya kawo cikin littafinsa da kuma al-imamu muslim ba amma misali in ka dauki bulughul maram ya dauko hadisai wadanda ba sa ma cikin sahihul bukhari ya kawo ababi guda wanda kuma akwai irin sa a sahihul bukhari idan ka karanta wannan babi a sahihul bukhari ba za ka samu wancan hadisi dake bulughul maram ba saboda shi al-imamu al-bukhari bai kawo hadisin anasa littafin ba amma ibn hajar sai ya dauko na al-imamu al-bukhari ya dauko na al-imam muslim ya dauko na al-imam abu dawud ya dauko na al-imam at-tirmidhi ya kawo duk sai ya hada a babi guda wanda ya karanta wannan babi a bulughul maram dole ya samu fahimtar sunna fiye da wanda ya karanta babin a sahihul bukhari saboda wancan babi na sahihul bukhari fahimtar malami daya ne wannan babi na bulughul maram fahimtar malamai da dama ne riwayoyi ne da yawa aka hada a babi guda dan haka kuskure ne mutun ya sanya babban littafi kamar sahihul bukhari yace da shi zai fara hadda wal inayatu bil mukhtasar huwa al awla ka fara da karamin littafi shi ya fi dacewa kuma wannan shi ya dace da abinda Allah ya faɗa mana a cikin suratu ali imran ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون annabawa cewa suke ku zama masu renon mutane da ilimin da Allah ya baku na littafin Allah tabaraka wa ta'ala ku zama masu renon mutane ka duba sahihul bukhari kitabul ilm babi na 10 yana cewa yuqalu rabbani allazi yurabbi an-nasa bi sigaril ilmi qabla kibarihi waye wanda ke renon mutane da ilimi wanda Allah yake faɗa a cikin suratu Ali Imran shine wanda zai karantar da mutane karamin ilimi kafin a kai ga babban ilimi wanda magana ce ta Ibnul Arabi yanda ya taho a cikin Fathul Bari mujallad na farko shafi na 162 Ibn Hajar yana sharha game da wannan aya ta suratu Ali Imran wanda al-imam al-bukhari ya dauko ta yasa saboda ya nuna maka yadda ya dace ka dauki ilimi kar ka dauko ilimi daga sama ka dauko shi daga kasa yana cewa la yuqalu lil alimi rabbani hatta yakun aliman mu'alliman amila ba a cewa malami ne reno sai fa in ya zama yana da ilimi ya iya karantarwa kuma yana aiki da abin da yake karantawa to wannan shi ake cewa rabbani kamar yadda Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina wa an yakuna zalika ala fahmi salafi salih wa tariqatihi haka ne in ka duba tafsirin Ibn Kathir ga wannan aya ta suratu Ali Imran mujallad na 2 shafi na 66 yayi magana akan fassaran wannan aya Allah ne yayi umarni gare mu ga yanda zamu karantar da mutane a cikin alqur'ani ga yanda za ku karantar da bayina yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun me ake nufi ya dauko maganganun malamai magabata farko ya dauko fahimtar Abdullah ibn Abbas yace haka na Sa'id ibn Jubair tabi'i da al-Imam Qatada Ata'ul Qurasani Atiyatul Awfi Ar-Rabi'u bin Anas da kuma Al-Hasan al-Basri yace duka waɗannan malamai wannan fassara suke ma'aya wato yani ahla ibadatin wa ahla taqwa ka duba tafsirin Ibn Kathir kamar yadda ya faɗa a cikin tafsirin sa haka ne ya faɗa cikin Miftahu Daris Sa'ada wani littafi nashi shafi na 124 da kuma haka tafsirin al-Imam Sa'di in ka duba shafi na 136 yana fassara wannan aya don haka babu shakka fahimtar malaman sunna na farko tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce in zaka karantar da mutane ka fara musu da karamin ilimi kafin a kai ga babban ilimi idan ka dauko karantarwa daga sama maimakon daga kasa ka saba ma uslubin da Allah ya karantar cikin alqur'ani domin Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ibn Abbas yace wanda ake cewa ar-rabbani huwa allazi yurabbi an-nasa bi sigari al-ilmi qabla kibari, don haka ka sanyawa mutane karamin littafi kafin babba, wannan shine abin da yafi dacewa. Don haka da zaka sa madalibai bulugul maram, ku dinga karantawa sai kun haddace daga bulugul maram hatta yastati an yastahdirahu, mutum zai iya kawo shi da ka, thumma ba'da zalika yantaqilu ila ma huwa awsa'u shay'an ma, daga nan mutum sai ya ƙara tsallakawa. Ai akwai littafin hadisi kuma wanda ya dara bulugul maram, haka nan kana tafiya har dai ka kai ga daraja ta sahihul bukhari sahihu muslim. Mudawwal littafi malamin yace yashtamilu ala usulil adillati alhadithiyya, wannan littafin da na rubuta bulugul maram ya kunshi asali na dalilai da aka samu ta sashin hadisan manzon Allah, saboda dama shari'a yadda yace lil ahkami shar'iyya, hukuncen shari'a ana samu su ne imma daga ayoyin alqur'ani ko kuma daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan wani aiki da kaji an ce kayi, kama daga tsarkin ka zuwa ga alwala, zuwa ga sallah, azumi, zakka, haji, duk ibadan da kake yi, wannan ibada an ciro ta ne daga ayar alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad. Saboda haka wannan littafi abinda ya kunsa shine karantar da kai usulul adilla, asali dalilai ta sashin hadisi wanda aka ciro hukunce daga cikin su, wanda in aka ce al ahkam ana jam'u hukumin wa huwa muqtada al adillati shar'iyya, ta ina aka ciro dokokin Allah tabaraka wa ta'ala, an fitar da su ne daga ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Malamin yace harartuhu tahriran baliga, na tace littafin nan tacewa matuka makura. Ina aka ce baliga, ana nufin makura, wato na tace hadisan da ke cikin wannan littafin, min sihhatil hadisi aw da'fihi, game da ingancin hadisi ko yana da rauni, aw ma fihi min illatin, ko ya zamanto hadisin yana da wata illa, kadi itana rahimahullahu bi ha inayatan tamma, yayi cikakken lura game da hadisan da ke cikin littafin nan, yayi bayani a kansu. Walam yuridu shaykhu rahimahullahu ta'ala fi hadha alkitab illa ma sahha min alahadith, jar bai kawo hadisai cikin bulugul marami ba sai waɗanda shi ya tabbatar hadisan sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma aw kana hasanul isnad, ya kasance suna da isnadi mai kyau, wato duk hadisan da ke cikin bulugul maram. Ibn Hajar ya yi kokari ya kawo hadisai da suka inganta, aw kana hasanul isnad aw huwa da'iful isnad, imma ya kasance hadisi ne ingantacce, ko kuwa ya kasance isnadin sa yana da kyau, ko kuma ya kasance hadisin yana da rauni, amma duk da haka walahu shawahidu tuqawwihi, akwai wasu riwayoyi da aka samu na wannan hadisi mai rauni din, waɗanda riwayoyin nan in ka tara su wuri guda za su sa hadisin yayi ƙarfi. Wannan dalili yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin a cikin bulugul maram, wato kenan dukkan hadisin da ke cikin bulugul maram babu hadisin da Ibn Hajar ya sanya shi da gangan akan cewa hadisin bai inganta ba. Shi yasa yace na tace hadisin tacewa makura, wa ma'a zalika qad yakunu fi takhrijihi qata, mutun ne kamar kowa, don haka ba abin mamaki bane a samu kuskure a ciki wala gara ba. Duk da wannan magana da yayi, karka dauka babu wani hadisi a cikin bulugul marami wanda bai inganta ba, za a iya samun hadisai waɗanda ba su inganta ba cikin bulugul maram. Yayi iya kokarin sa yayi, amma kar ka manta cewa Ibn Hajar shi ma mutum ne. Mu dauko maganar al-Imam Shafi'i wanda shugabani na mazhaba guda, al-Imam Shafi'i lokacin da ya rubuta littafansa irin su al-Ummu yana cewa allaftu hadhihi al-kutub, na rubuta waɗannan littafai nawa, wa lam alu fiha, ban takaita kokari wajen tace gaskiya na saka a littafai na dinnan ba, wato iya kokari na nayi in tabbata cewa abinda littafi na ya kunsa dinnan baki daya gaskiya ne babu kuskure. Al-Imam Shafi'i sai ya ce wa ma'a zalika qad yakunu fi takhrijihi khata, ba abin mamaki bane, har ma yace la budda an yujada fiha al-khata, babu makawa duk iya kokarin da nayi littafai na da na rubuta in tabbatar babu kuskure a ciki, amma wallahi na tabbata akwai kuskure, inji Al-Imam Shafi'i. Sai yace dalili na guda aya ta suratul nisa aya ta 82, Allah yace afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. me yasa ba za su yi la'akari da alqur'ani ba, da wani ne ya saukar da alqur'ani ba Allah ba, sai an samu kuskure ciki, inji Allah. Da wani ne ya saukar da alqur'ani ba Allah ba, to da an samu tuka da warwara. Wannan magana mai take karantar da kai tana nuna maka ashe in ban da alqur'ani babu wani littafi wanda za ka samu babu kuskure a cikinsa. Don haka Al-Imam Shafi'i ya ce na yi iya ƙoƙari na in kau da kuskure a ciki, amma na sani duk da haka akwai. Don haka fa ma wajabtum fi kutubi hadhihi, idan kuna karanta littafai na sai kuka samu wani abu min ma yukhalifu al-kitaba aw as-sunna, abin da ya saba ma ayar al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah, in kuka gani a cikin littafai na to ina shaida muku fa qad raja'tu anhu, ni kam tuntuni na warware magana, ko da kun ganta a littafin in dai ta saba mu aya da hadisi to ku tabbata na fasa ban yadda da maganar ba, kar ku dauke ta. Da duba tarihu Baghdad mujallal 14 shafi na 254, don haka duk da maganar da Ibn Hajar yayi anan, domin akwai wani malami wanda ya taba yin korafi yana ba da hujjar hadisi da ke cikin Bulughul Maram, ya ce akwai hadisi cikin Bulughul Maram yana bayani akan kaza da kaza, kuma Ibn Hajar ya ce hadisin yana da kyau. Sannan ka dubi muqaddima da Ibn Hajar yayi, ya ce harartuhu tahariran baligan, na tace littafin nan muƙuran tacewa, sai na ce mar duk iya tace wanda yayi dai mutum ne. Shi kuma manzon Allah ya ba ma dan adam shaida ya ce kullu bani adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun, duk iya kokarin da yayi na tacewa manzon Allah ya ce dan adam ne yana nan da kuskurarsa. Don haka duk yanda zaka kai ga kokarin kar kai kuskure, wallahi baka iya cimma nasara, saboda yadda Allah ya halicci dan adam kenan. Sai dai mutum yayi iya kokari ya kauda barna da kuma kuskure wanda zai zamanto an yi shi da gangan, amma matukar ba da gangan mutum yayi abu ba, Allah madaukaki ba zai kama shi da laifi a kansa ba. Allah ya fi masa kuskuren da ya aikata. Mu ci gaba da karatu. Yace li yasira man yahfazuhu min bayni aqranihi nabiga, na rubuta wannan littafi na tace shi makurar tacewa, na sanya abin da ya dace. Li yasira man yahfazuhu, don wanda ya iya haddace littafin nan. Kaga abin da ake so da kai ba wai karatun Bulughul Maram ba kenan. Wanda ya rubuta littafin ya rubuta saboda me? A haddace. Kaji magana ta farko. Don haka kamata ya yi duk hadisin da kake karantawa ya zauna a kwakwalwarka, kuma ka yi aiki da shi. Li yasira man yahfazuhu, don wanda ya haddace littafin nan zai zama min bayni aqranihi nabigan, a tsakanin sa'o'insa mai kerewa, wato zai ɗara sa'o'insa. Duk wanda ya haddace littafin nan, to idan a sa'o'insa akwai wanda bai haddace wannan littafin ba, to wannan mutumin ba zai kai shi, wato ba zai yi fice kamarsa ba. Idan aka ce nabigan, da larabci na baga shay'u yanbagu wa yanbigu wa yanbugu idza zahara ay fil ilmi wal fadl, me ake cewa nabigan? Ana nufin fice da Hausa. Wato fice ita ce shahara, ko mutum ya samu ɗaukaka duniya ta san shi. Ibn Hajar ya ce na yi ƙoƙari wajen rubuta littafin nan don fata na wanda ya iya haddace littafin to zai yi fice a tsakanin sa'o'insa, wato da za a tara sa'o'insa waɗanda darajar iliminsu guda ne, dole za ka samu ya ɗara su. Wannan magana tashi yana da kyau mu yi mata kyakkyawar fahimta. Li'anna fil kalami ish'arun bi jawazi ta'allumi al-ilmi lin-nabaga, kamar maganarsa tana nuna babu laifi ka nemi ilimi saboda ka yi fice cikin al'umma. Wannan kuskure ne, ya saba ma sunnar manzon Allah. La tata'allam li ayyi nasibin min ad-dunya, kar ka nemi ilimi don wani rabo na duniya, wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dai abinda Ibn Hajar yake nunawa, akwai fatan littafin sai ya zamanto mai albarka, duk wanda ya iya haddace littafin to insha Allah ana fatan zai samu daraja na ilimin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi na karanta sharha na malamai da yawa waɗanda suka yi littafin Bulughul Maram, kowane malami yana cewa wannan maganar ta Ibn Hajar gaskiya ce, duk wanda ya iya haddace Bulughul Maram to insha Allah ba dai ilimin hadisin annabi Muhammad ba, matukar ilimin hadisi ne Allah madaukaki zai baka. Domin akasarin dalilai na kafa hujja game da shari'ar musulunci, hadisan Ibn Hajar ya tattara su ya sa cikin Bulughul Maram, wanda kowane babi na ilimi bai yiwuwa ka tashi magana akan wata hujja na aiki da sunnar manzon Allah a wannan babi ba tare da ka kawo hadisi wanda Ibn Hajar ya sanya shi cikin Bulughul Maram ba. Duk da cewa wannan magana yana da kyau mu gane, ba daidai bane mutum ya nemi ilimi saboda neman ɗaukakar duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikin hadisai da yawa, misali akwai hadisin Ibn Majah, hadisi na 253, hadisin Abdullah ibn Umar, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, annabi yace man talaba al-ilma li yumari bihi sufaha, wanda ya nemi wannan ilimi saboda ya dinga jayayya da wawaye, dan babu wanda ke jayayya banda wawa. Idan ka ga mutum ya zauna yana jayayyar ilimi to babu shakka wawa ne. Waye kira shi wawa? Annabi Muhammad. Li yumari bihi sufaha, wanda ya nemi ilimi saboda ya dinga jayayyar ilimi da wawaye, au li yubahiya bihi al-ulama, koko dan ya dinga takama ga malamai, idan malami ya faɗi magana ya masa cikas, au li yasrifa wujuhan nasi ilaihi, koko dan ya karkato fuskokin mutane a ce ai babu kamar wane, kaji uku ko? Ko dai ya nemi ilimi dan jayayya, ko kuwa saboda a dinga wato ya dinga bi ma'ana sukan malamai, ko kuwa saboda ya jawo hankalin jama'a su dawo gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa fin nari, dan wuta ne. Magana ta ƙare. Kuma hadisi ne wanda hassanahu al-albani fi sahihi ibn majah. Kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah yana cikin riwaya ta Ibn Majah, hadisi na 254, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, kada ku nemi ilimi saboda ku dinga takama ga malamai da ilimin, wala litumaru bihi sufaha, kar ku nemi ilimi saboda ku dinga jayayya da wawaye, wala takhayyaru bihi al-majalisa, kar ku nemi ilimi dan a ce kuma kuna da majalisin karantarwa. Subhanallah, Allah ka tsare mana imani. Faman fa'ala zalika, manzon Allah yace wanda yayi haka, fannarun nar, to wuta ce ke jiransa, wuta ce ke jiransa, inji manzon Allah. Kaga babban abin da ake nema ga dalibin ilimi shine ikhlasi, matukar babu ikhlasi iliminsa ilimin banza ne, babu shakka dan wuta ne. Ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda ke cikin littafin al-Imam ad-Darimi, yana gaya ma almajiransa Abdullah ibn Mas'ud sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, yace kaifa bikum idha labistum fitna, ya idha labisatkum fitnatun yahrimu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhaha an-nas sunnatan fa idha ghayyarat qalu ghayyarat sunnah, ya za ku yi idan lokaci ya lalace, lokacin da aka kusa ƙarshen zamani, lokacin da mutane wato suke girma cikin barna, a haifi wasu a cikin barna, wani zai girma cikin barna, kuma wanda za a haifa a haife shi cikin barna, har ma in wani ya tashi kauda barna sai a ce kaga wani zai kawar mana da sunnar manzon Allah, saboda daɗewa ana cikin barna, har ma al'umma tana ganin wannan barnan ai addini ne. Yau Abdullah ibn Mas'ud ya ce ya za ku yi idan kuka samu kawunan ku a irin wannan zamani? Almajiransa suka ce wa mata zalika ya Aba Abdurrahman, yaushe ne wannan zai auku? Kala sai ya ce lokacin da irin wannan zamani zai zo ga alamarsa, idza kasura qura'ukum, idan ya zamanto malamai sun yi yawa a duniya, wa qallat fuqaha'ukum, amma masu fahimta kaɗan ne, ga ilimin da yawa amma babu fahimta wa kasurat umara'ukum sannan shugabanni suna nan da yawa wa qallat umana'ukum amma masu riƙon amana kadan wannan zamani kar ya zo in ya zo to abin da nake faɗa muku lokacin zuwan sa yayi lokacin da za a samu shugabanni da yawa amma masu riƙon amana kadan ne wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba guda ake aika ma ƙasa gaba ɗayan ta ka duba yankin Yaman wanda a wannan zamani ƙasashe da yawa ne a ƙarƙashin Yaman ka duba yankin Sham ƙasashe da yawa ne yanzu aka katantana a zamanin manzon Allah mutum da ya za a tura kuma shi kadai zai mulke su amma a wannan zamani bayan cewa ƙasashen an katantana kowace ƙasar kuma tana da jihohi da aka katantana kowace jiha tana da ƙananan hukumomi da aka katantana a ƙaramar hukuma akwai kansuloli a kansula ko in ka tara su gaba ɗaya mai riƙon amana guda nawa ne inji Abdullahi bin Mas'udu a zamanin manzon Allah mutum ɗaya ne shugaban yanzu an katantana shugabannin da yawa amma Abdullahi bin Mas'udu ya ce wa qallat umana'ukum masu riƙon amana kuma kaɗan ne ga shugabancin ya yi faɗi amma kuma amanar ta yi ƙaranci waltumisati duniya bi amalil akhira a wannan zamani ne zaka ga mutane suna aikin lahira don su samu duniya aikin lahira ake amma don a samu ne don a samu duniya wannan zamani to shi ne ƙarshen zamani wanda a wannan zamani in ma ba mu zo ƙarshen ba to mun fara shigowa mutum ne zai sauke alƙur'ani don ka ba shi kuɗi ya yi cefa ne karatun alƙur'ani ana yi don me mutum ne zai samu kwangilar zuwa umara ko kwangilar zuwa aikin haji don ya roƙa maka Allah wanda fa ibada ce wanda mutum ya maida ita kuma aikin da zai samu duniya a dalilinta to haka mutumin da zai nemi ilimi za a samu wanda zai nemi ilimi babu abin da yasa yake neman ilimi saboda kawai ya samu abincin duniya illa iyaka amma ba wai yana karatu ne saboda ya fahimci addini kuma saboda ya kusanci Allah tabaraka wata'ala ba Allah shi kare mu ga al-Khatib al-Baghdadi mawallafin littafin tarihu Baghdad Allah ya ji kansa yana cikin manyan malaman hadisi a tarihi wallahi wannan malami yana da littafin da ya rubuta akan ladubba na neman ilimi wannan littafin da zaka karanta abin sai ya baka tsoro irin tafiya na ɗaliban ilimi a wannan zamani ya bambanta da tafiyar ɗaliban ilimi a wancan zamani na farko a cikin yake nasiha ga ɗalibai Al-Khatib al-Baghdadi yace wal yahzar ina gargadin ku ya ku ɗalibai lallai ne mutum ya kiyaye an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rab kar ɗayan ku ya nemi ilimi dan ya samu wata hanyar cin abincin duniya kar ku yadda inji Al-Khatib al-Baghdadi yace wa tariqan ila akhdh al-a'wab kar ya dauki ilimi a matsayin wata hanya na samu wato wata kaddara ta duniya faqad jaa al-wa'idu liman ibtaga dhalika bi'ilmihi saboda an samu hadisai da yawa waɗanda suke nuna mana cewa makomar mutumin da ya nemi ilimi don duniya ita ce wuta a ranar tashin kiyama yana musu nasiha yace saboda haka ku kiyaye ku wanke zukatan ku da wuri ku tsaftace niyyar ku tun yanzu don kuwa duk mutumin da ya nemi ilimi don duniya makomar sa wuta ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba sharh az-Zarqani ala al-Muwatta wanda al-Imam az-Zarqani yana cikin malamai da suka yi ma littafin al-Imam Malik Muwatta sharha na farko ya bada labari ka duba farkon muqaddima na littafin mujallal na farko shafi na 54 al-Imam az-Zarqani ya bada labari yace inna malikan lamma allafa al-Muwatta lokacin da al-Imam Malik ya rubuta littafin Muwatta da ya gama rubuta littafin ittihama nafsahu fil ikhlas fihi ya gama rubutawa sai zuciyarsa sai gabansa ya fadi tunaninsa sai ya fara canzawa anya kuwa littafin nan nayi don Allah ko ku nayi ne don in samu kuɗi bayan ya gama rubuta littafin sannan ya fara tuhuman zuciyarsa anya littafin nan na rubuta shi don Allah ne kuwa wanda yanzu ga jama'a rubuta littafai ake ana saidawa imma dan a ce wani iliminsa ya kai makura ya kai rubuta littafi imma dan ya samu kuɗi don haka yasa da kayi littafi sai ka kira lancin al’imamu Malik yana gama rubuta littafin mu wadda sai ya tuhumci zuciyarsa, sai ya ce, to in sha Allahu zan jarabci wannan littafin, in ya ci jarabawa to zan fitar da shi ga jama’a, in bai ci jarabawa ba to ba zan fitar da shi ba. Saboda a wannan lokaci an yi ta rubuta littafai, jama’a sun yi wallafe-wallafe, shi ma al’imamu Malik sai ya yi nashi. Sannan a cikin irin wannan jama'a akwai mutanen da ba lahira ke manufarsu ba, sun rubuta littafi ne saboda duniya. Da ya fara tuhumar zuciyarsa sai ya ce, abinda zan yi barin kawo ruwa. Ya kawo ruwa fa alqahu fil ma'i, ya ce, ya Allah, wannan littafi in na jefa shi a ruwa ya dibe, na tabbata ban rubuta shi domin ka ba. Don haka wallahi ban fitar da shi jama'a su karanta. Idan kuwa na jefa shi a ruwan nan na fitar bai dibe ba, to zan hidda shi jama'a ku karanta don na tabbata na yi domin neman yardanka. Inib tallafa la hajjatan li bihi, in dai ya jike to banda bukatarsa. Wallahi ya dauki littafin ya saka, in ji malamai suka ce, falam ya tallal shay'un min, warka ɗaya na littafin mu wadda bata jike ba ya fito da ita tana nan bushe. Sannan ya fito ya karantar da mutane. Don Allah ka kwatanta irin wannan ikhlasi da zamani da muke ciki, wanda bai iya karanta hadisai 40 na al-Imam an-Nawawi ba, da za ka same shi ba zai baka hadisi 10 da ka ba, shine yake rubuta littafi yake kiran lancin. Anya wannan mutumi yayi don Allah, subhanallah. Ga kuma bayanin da Ibn Abdul Barr ya kawo cikin muqaddima na littafin sa at-Tamhid. Yana cewa qila lil imam malik rahimahullah ba'da an kataba kitabahu al-muwatta, bayan al-imam malik ya rubuta littafin muwatta ya fito da shi gaban dalibai yace, to ga littafi na rubuta, ina son mu karanta ni da ku. Malamai dalibansa sai suka ce, shagalta nafaka bi hadha al-kitabi ghafarta malan, ka dade kana rubuta littafi na kana ta wahala, muna da labari. Waƙad sharikatan fihi nasu wa amilu amsalahu, gashi nan mutane sun yi suma, ka wahala wajen rubuta littafi ka masa suna muwaɗa, to mutanen da suka rubuta muwaɗa ga sunan birdit kowa ya fito da nashi. Wa amilu amsalahu, fatala sai ya ce musu, albishirinku li ta'lamunna innahu la yartafi'u min hadha illa ma urida bihi wajhullah, duk littafan da aka rubuta masu sunan muwaɗa, ina muku albishir ku san da cewa babu littafi daya wanda zai saura a doron kasa sai wanda aka rubuta don neman yardan Allah. Duk littafan nan za su bace komin dadewan tarihi. Wallahi malamai suna bada labari. Qala rawi, inji Ibn Abdul Barr cikin at-Tamhid, yace wanda ya bada labarin yace, fa ka annama ulqiya tilkal kutubu fil abar, wallahi yanda ka san an tara muwaddodin nan ne duka da littafan da aka rubuta a zamanin al-Imam Malik, kamar an tara ne an zuba a rijiya. Wa ma sumi ali shay'in minha ba'da zalika bi zikrin, gaba ɗaya littafan sun bace babu ma sunan su, yau da za a faɗa maka ma baka taba ji ba, sun bace saboda an rubuta su ne dan duniya, tunda ko dan duniya aka yi a duniyar za su bace. Al-Imam Malik da ya rubuta littafin sa dan neman yardan Allah, wannan muwaddan tana nan zuwa yau, ga sharha daban-daban da aka yi mata, Allah ya ji kanshi. Saboda haka kuskure ne mutum ya nemi ilimi saboda duniya, wanda ma ya taho cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan tsantsan shirka ce wanda duk zai yi karatu saboda duniya babu shakka da yaso da yaki mushriki ne, mai shirka ne tabaraka wataala da Allah madaukaki, kamar yadda ya zo cikin hadisin Mahmud bin Labid wanda yana cikin al-Musnad. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar, abinda nafi ji muku tsoro ita ce karamar shirka. Qalu ya rasulullah wa ma ash-shirku al-asghar, mecece karamar shirka? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, ar-riya, karamar shirka ita ce riya, kai abu ne saboda duniya ta san ka, kai karatu don a ce wani, kaga kayi ne saboda duniyar ta san ka. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujaza al-ibadu bi a'malihim, ranar da za a yi wa bayi sakayya an tara mutane a filin hisabi, sai a zo kanka sai a ce, izhabu ila alladhina kuntum tara'una bi a'malikum fid dunya, ku je waɗanda kuka nuna musu ayyukan sun samu sakayya wurin su. Wannan hadisin babu shakka ya inganta, yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 951. Akwai ma hadisin da yafi fitowa fili karara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku wa shahwatul khafiyya. Kaga wannan ya fi fito da aniyar mutumin da yake neman ilimi saboda duniya a fili. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda nafi jin tsoron sa gare ku ita ce shirka da kuma sha'awa ta boye. Dalibi yana tafiya neman ilimi, kai kana ganin don Allah yake a boye akwai wata sha'awa da ke zuciyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sha'awa ita ce nafi jin tsoro gare ku. Wannan hadisi yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 508. Akan haka Ibnul Asir yake fassara wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar, mujallal nabiyu shafi na 516. Mecece sha'awa ta boye wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoron ta gare mu? Ibnul Asir yace hubbu itla'in nasi 'ala al-amal, ka dinga sha'awar mutane su gane wani aikin da kake yi. Don haka kada neman ilimi ne saboda fice kai shahara, jama'a su san ka. Wannan ya saba ma sunnar manzon Allah, kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan tarbiyya. Don haka yasa a zamanin Sayyiduna Umar, wata rana malamai suna bada labari annahu ataba ubayyan radiyallahu anhu inda mara annasa yamshuna khalfahu. Ubayyu yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Sayyiduna Umar ya ga Ubayyu din nan yana tafiya, sai ga wasu almajiransa suna tafiya a bayan shi. Malan na tafi, almajirai na baya, suna bin shi. Fanaharahu, Sayyiduna Umar ya daka masa tsawa, wanda dukkansu sahabban manzon Allah ne. Ka'ilan yana ce masa kuffa an haza, kar ka yadda, ka daina wannan, ka wuce gaba, almajirai na binka. Wato kai yanzu ka samu darajar ilimi, kai babba ne ko? Sai ya ce wannan ɗabi'ar fa innaha fitnatun lil matbu'i muzillatun litabi'i, fitina ce ga wanda ake bi. Idan ya zamanto kai malami ne, kana tafi ana rakiyarka, ana girmama ka, wannan girmamawan zai zama fitina gare ka har ka fara jin kai ka kai wani matsayi. Sannan kuma muzillatun litabi'i ya zamanto abin kaskanci ga wanda ke bi, kaskanci ne ga na bayanka, sannan kuma kai fitina ce gare ka. Ka duba littafin Al-I'tisam na Al-Imam Shatibi, ya dauko wannan magana, labarin nan ya sanya a littafin. Don haka salafus salih, kama daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga almajiransu, wallahi duka ɗabi'arsu guda ce, ba sa neman ilimi saboda shahara. Har abada ba za ka taɓa samun labari wani malami cikin salaf wanda ya nemi ilimi saboda ya samu ɗaukaka, ko kuwa ma yake da wannan sifar ba. Kamar misali yadda ya taho tarjama ta Ayyuba Sufyani, wanda yana cikin malaman al-Imamu Malik. Ayyuba din nan ya karantar da al-Imamu Malik, kaga dai darajar al-Imamu Malik ta ilimi, to amma ga malaminsa. Ayyuba din nan yana gayawa almajiransa, wanda cikinsu akwai al-Imamu Malik, ya ce musu zukirtu wa la uhibbu an uzkar, ana ta kiran sunana gabas da yamma, kudu da arewa a ilimi. Sai Ayyuba Sufyani ya ce ina tabbatar muku wallahi ba na so, inda zaɓi na za a bi, to ni da ban so a ce a garin nan ma an san da ni ba, amma shaharan nan da na samu ba ni ƙaunarta. Ka duba Siyaru a Alamin Nubala, mujallal na shida shafi na 22. Har ma yana ce musu idza zukira salihuna, da zaran ana kirga mutanen kwarai, yana gaya wa almajiransa yace in kun ji ana kirga mutanen kwarai, wani mutumin kwarai ne, wani mutumin kwarai ne, kuntu minhum bi ma'zalin, ni kam kusani a gefe dan ko ba mutumin kwarai bane. A kun in ma ana zancen mutanen kwarai, to banda ni, kar kusani ciki, dan bana cikin waɗanda ke daukan siffofi na kwarai yanda suka zo cikin ayoyin Alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Me yasa ya faɗi wannan magana ta wali'u, da kuma alamar da take gwada maka cewa iliminsa yana yinsa ne don neman kusantar Allah tabaraka wa ta'ala? cikin almajiransa akwai wani da ake ce mar shu'uba yace rubbama zahabtu ma'a ayyuba lihajatin fala yada'ani amshi ma'ahu wani lokaci tafiya ta kan same mu da ni da malam da shi da ayyuba malamin nasu idan tafiya ta same su tare yace wallahi bai bare in yi tafiya tare da shi wa yakhruju min hahuna wa hahuna sai kaga ya zulle ya bi can gefen bai so dai mu kara muna tafiya ka fada da ka fada bare a ce ga malan da almajiransa wannan kalmar baya son ma a fada saboda haka ana tafiya sai dan ja baya sai nayi gaba sai biyo ko kuma muna tafiya sai ruga a guje yi sauri ba dai zai bari mu tafi ka fada da ka fada ba wai don kada ma a ce to ga malan can yana zuwa fa sai daga cikin almajiransa shu'uba ka duba siyaru a alamin nubala mujallal na shida shafi na 22 sannan cikin almajiransa akwai hammad hammad yace kuntu amshi ma'ahu fayakhudhu fi turuqin inni la'ajabu kayfa yahtadi laha wani lokaci zan taho misali in yi sallama gafa ta malam ana neman kafa a masallaci koko a wani guri haka kaga kenan in ya hito za a tafi tare ko yace to yana zuwa insha Allah shi almajirin ai zai jira malam ya fito su tafi tare ko yana bada labari yace to shi malamin sai yahuda danga ta baya sai ya shiga sunkuru ciyawa yayi tabi sai ya bulla inda ake jiran nashi ya tafi sai can jibawa in naga ji da jiran malam sai in tafi ina zuwa sai in same shi a gurin yace wallahi sai in yi mamaki wace hanya ya biyo a garin nan wanda ban san ta ba wani abu ba saboda bai san ma ya tafi tare da dalibin sa al-imamu ahmad bin hanbal shi ma in ka duba tarihinsa haka nan zaka gani yana cewa uridu an akuna fi shi'bin bi makka hatta la u'raf ni nayi sha'awar a ce ina wani kauye a makka ina ma a ce ina wani kauye a makka ina bautan Allah ba wanda ya sanni a duniya inji al-imamu ahmad bin hanbal yana sha'awar a ce ba a san shi ba a duniya wa qad bulitu bi shuhra gashi Allah ya sa min bala'i na shahara ko ina an sanni da an ana batun ilimi sai a ce wani al-imam ahmad ya ce wallahi ni sha'awata ina ma a ce a makka nake zama ina ta ibada kurun ba wanda ya sanni a duniya in ka duba siyaru a'lamin nubala daga mujallal na 6 zuwa mujallal na 11 ya dauko tarihin salafus salih yake bayanin halinsu har ma ya dauko maganar bishr bin al-harith yana cewa mattaqallaha man ahabba ash-shuhra duk wanda kaga yana sha'awan a ce duniya ta san shi ta wajen ilimi ta ce wallahi wannan mutumin bai tsoron Allah duk wanda ke sha'awan duniya ta san shi ta wannan mutumin bai tsoron Allah saboda tsoron Allah bai haduwa da sha'awar bi ma'ana shuhura al-imam ahmad bin hanbal yana cewa akwai lokacin da ana zauna majalisinsa ake cewa gafata malam kowa fa maganarka yake saboda iliminka da kuma ikhlasi da sauransu wanda jama'a suka gani sai al-imam ahmad yake ce musu laitahu la yakunu istidraja ni dai ina fatan kada dai sakin talala Allah ya min domin idan ka ji duniya tana yaba maka ana ta yabawa to wannan yabawan ba mamaki iya rabonka kenan a lahira kuma sai wuta ba kamar wane al-imam ahmad yake to ina tsoro karfa shaharan ta zama min istidraj yana cikin siyaru a alamin nubala mujallal na 11 shafi na 211 wa qala marratan li shakhsin akhar indama ballagahu du'a'un nas lokacin da wani mutum ya kawo masa labari mutane suna masa addu'a suna masa fatan alkhairi al-imam ahmad bin hanbal sai yace as'alullah Allah ya ja'alana min ra'ina ina roƙon Allah kada ya sanya mu cikin masu riya su mutane suna masa addu'a shi kuma yana roƙon Allah kar ya zama yana cikin masu riya kokari yake ya tsira da imaninsa ya tashi a lahira da ikhlasinsa don haka babu shakka shirka ce ga mutum ya nemi ilimi saboda shahara idan aka ce shirka to fa kar mu manta ayoyi guda uku da suka zo a cikin alqur'ani masu ban tsoro tunda ya tabbata cewa duk wanda zai nemi ilimi don duniya shirka ce yake yi to ga suratul nisa aya ta 48 Allah yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima wata ayar kuma ta suratul nisa aya ta 116 inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida ka dawo maganar annabi isa alaihi salam a suratul ma'ida aya ta 72 wa qala al masih ya bani isra'ila ubudu rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alaihi al janna وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ waɗannan ayoyi guda uku idan mutun yana da hankali sun ishe shi ya ji tsoron hadarin shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai riya yana shirka mushriki ne wanda zai yi abu saboda duniya ta san shi don haka koda ilimi ne zaka nema saboda shahara a dinga gogayya da kai a fagen ilimi wannan niyyar taka ta sanya aikin ka ya zama shirka to shin kowace shirka ce Allah bai gafartawa ko kuwa karamar shirka ita Allah yana gafartawa mutum wannan malamai sun yi muhawara akai saboda babu shakka riya shirka ce amma shirka ce karama shi ko Allah da ya tashi bayani cikin alqur'ani bai ware karamar shirka daga babban shirka ba gaba ɗayan su yace innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah bai gafartawa idan akai masa shirka amma yana gafarta laifin da ya kasa shirka dan haka kowace shirka Allah yake magana akan ta shin karamar shirka Allah yakan gafartawa mutum ko kuwa ita ma Allah bai wa mutum gafara misali wanda ya mutu yana neman ilimi niyyarsa ya samu shahara ya mutu mushriki to shin wannan mutumin Allah zai gafarta masa bisa la'akari da wasu ayyukansa wanda ya mutu yana wani aiki saboda mutane su yaba mar in ma sadaka in ma jihadi wannan mutumi ya mutu yana shirka duk da cewa karamar shirka ce to shin saboda karama ce Allah zai gafarta masa ko kuwa ita ma tana cikin shirkan da Allah zai gafarta mu bawa duba majmu'u fatawa na Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala mujallal nabiyyu shafi na 203 lokacin da aka yi wa Ibn Uthaymin tambaya akan wannan mas'ala هل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل هذا القول يشمل الشرك الأصغر شن وانا مغانا تألا دييت أسورة النساء الله بي غافر تاوى إذا أكي شركة دشي وانا مغانا تاكن شي كرم الشركة كوكوا ببن شركة تيكوش فأجاب قائلا سيباد أمساينا تيوى اختلف في ذلك اهل العلم ما لم يفهم تصابا game da wannan mas'ala akwai wadanda suke cewa Allah bai ware karamar shirka daga babban shirka ba dukkan wata shirka Allah bai gafara akan ta in mutun ya mutu yana yi amma idan ka tuba kafin ka mutu shikenan Allah zai gafarta ma wa ala kulli halin yajibu al-hadr min ash-shirk mutlaqan ta haka ibn al-usaymin yace a kowane hali mafi dacewa ga dan uwa shine ya nisanci shirka kawai tunda Allah ya ce bai gafartawa mutum idan ya mutu yana aikata ta to mafi dacewa gare ka ka nisance ta li anna qawluhu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar taqdiruhu ishrakan bihi fa huwa nukra fi siyaqin nafi ibn al-usaymin yace an kawo nukra cikin wannan aya fatufidul umum wanda ke nuna cewa dukkan wata shirka Allah bai mabawa gafara in ya mutu yana yinta kaga wannan kamar ita ce fahimtar Ibn al-Usaymin wanda ba ma shi kadai ba hatta Ibn Baz yana da wannan fahimta malamai da dama fahimtar su ita ce babu bambanci tsakanin karamar shirka da babban shirka na'am akwai malamai da suke da fahimtar karamar shirka tana babi na al-kaba'ir don haka tana cikin karkashin inda Allah yake wa yaghfiru ma duna zalika wanda kenan al-kaba'ir kenan kamar yadda Allah yana iya gafarta ma mazinaci yana iya gafarta ma barawo misali idan ya cika sharuɗa na tuba din to haka nan Allah yana iya gafartawa mutumin da yayi karamar shirka domin karamar shirka ita ma kabira ce bata kai matsayin babban shirka ba amma waɗannan malamai suna da fahimtar babban shirka ce kamar yanda ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na 2 shafi na 203 majmu'u fatawa na Ibn al-Usaymin ba na Sheikh al-Islam ba haka nan kuma in ka duba sharha da yayi kitabu tauhid shi Ibn al-Usaymin mujallal na farko shafi na 114 ya kawo wannan magana والقول بأن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة wannan ita ce maganar da ya zaba karamar shirka ba ta karban gafaran Allah in dai aka mutu ana yi ma'ana Allah bai gafarta ma bawa malamai da dama suna da wannan fahimta akwai wani littafin sharha da aka yi ma kitabu tauhid kamar fathul majid ana kiransa qurratu uyunil muwahhidin littafi ne muhimmi kwarai ka duba shafi na 46 hakanan kuma in ka duba littafin ash-sheikh sadiq hasan khan da ake kiransa addinul khalis mujallad na farko shafi na 388 zaka ga shi ma fahimtar sa kenan da kuma ash-sheikh abdurrahman bin qasim wanda yayi hashiyatu kitabit tauhid yayi ta'liqi ma kitabut tauhid na muhammad bin abdul wahhab Allah ya ji kansu suna kafa hujja da waɗannan ayoyi guda biyu na suratul nisa aya ta 48 da kuma aya ta 116 Allah yace bai gafartawa idan aka yi masa shirka bai bambanta babban shirka da karamar shirka ba saboda haka in ka dawo hadisin adai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma haka zaka taras kamar misali hadisin dake cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku waɗanda za a fara babbakawa a ranar tashin kiyama Allah ka sa ba ma cikin su masu riya ne ashe kaga mushrikai ne manzon Allah ya bayanin su har da yace wa rajulun daga cikin mutane uku din nan waɗanda za a fara jefa su a wuta mutum ne ta'allama al-ilma ya koyi ilimi wa allamahu kuma ya karantar da ilimin wa qara al-qur'an ya karanta al-qur'ani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ilimi ya karanta al-qur'ani ya karantar da ilimi amma ga irin makomarsa fa utiya bihi an kawo shi filin hisabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha ga ni'imominsa ladan duka sun gane shi ya gane su Allah madaukaki sai ya masa tambaya fama fa'alta fiha me kai da ilimin da ka samu me kai a duniya kala sai wannan malami ya ce ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu na koyi ilimi kuma na karantar da ilimi wa qara'atu fika alquran kuma nayi ta karanta alqurani saboda kai kana sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kai Allah zai ce ma malamin kai ƙarya walakinnaka ta'allamta alilma liqad alim ka karanci ilimi ne saboda a ce wane malami ne ta'allamta alilma liqala alimun wa qara'ata fihi alquran liqala huwa qari'un ka karanta alqurani kai kokarin haddansa ba ka yi don komai ba sai don a ce a garin nan ba mahaddaci kamar wani ka yi iliminka ne saboda a ce babu mai karatu a garin nan kamar wani faƙat ƙila kuma an faɗa ɗin kaga kenan na saka maka a duniya tunda kenan ba a nan lahira ba ka da sakamako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa umira bihi za a yi umarni a kama malam fasuhiba ala wajhihi ba ma a kan ƙafafunsa zai yi tafiya ba za a kama kafafun ne a daga ana fisgansa fuskarsa tana jan ƙasa hatta ulqiya fi nar har a jefa shi cikin wutar jahannama hadisin yana sahihu muslim kaga hadisin nan sai ya dace da waɗancan ayoyi na suratul nisa kenan Allah bai masa gafara ba me dalili saboda ya mutu da shirka niyyarsa ita ce ya nemi ilimi don duniya saboda haka ya mutu da shirka Allah madaukaki bai yafe masa ba ya tafi wutar jahannama kaga kenan hadisi ya dace da ayar alqur'ani wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga gargadin sahabbai saboda al'amari na shirka karama al'amari ne mai girman gaske wanda musulmin da ke tsallake shi wallahi kadan ne Allah ka samu iya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa sahabbai ayyuhan nasu ittaqu hadha shirka ya ku mutane ku kiyaye wannan shirka ku kiyaye karamar shirka din nan fa innahu akhfa min dabibin namli wato uyan wannan shirka tafi wato uyan tafiyan tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare a ce tururuwa na tafiya akan bakin dutse da daddare a ce ka nuna hanyarta kaga baka iyawa a wannan lokaci sahabbai sun fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam
wato kamar annabi yana nufin cewa wannan shirka mai tsira daga ita kaɗan ne, ku kiyaye kuma ga haɗarinta, saboda mutanen da suka mutu da ita da su ake fara azabtarwa a cikin wutar jahannama. Wani mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, ga irin wannan magana da kai, wannan shirka tana da haɗarin gaske, har ma tana siffanta da tafiyan tururuwa, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml, ya Rasulallah, kaya za a yi mu kiyaye wannan shirka? Manzon Allah ya ce, duk da iya ƙoƙarinku sai kun haɗa da addu'a, duk iya ƙoƙarinku sai kun haɗa da addu'a, saboda wani lokaci za ka yi aikin don Allah, ka riga ka gama aikin daga farkonsa har ƙarshensa don Allah, an rubuta an rufe littafi, sai bayan shekara 30 da wucewa abin da ya rage ma ka mutu sauran shekara guda, ana zaune sai ka ce na taɓa yin kaza, mala'iku sai su soke, magana ta ƙare. Kaga kenan har zuwa mutuwanka addu'a za ka dinga yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sahabbai, ya ce kulu, ku dinga cewa Allahumma inna na'uzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam, ya Allah muna neman tsarinka, kar mu yi shirka da kai da gangan, kuma kar mu yi shirka da kai a halin rashin sani, ya Allah ka tsare mu. Ku riki wannan addu'a ku dinga yi bayan kun hada da hattara. Wannan hadisi yana cikin littafin Al-Musnad, kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir, hadisi na 3731. Sai ka yi mamakin mutumin da zai shiga makaranta babu abin da ya kai shi karatu sai dan ya samu shahada, certificate. Yau a ce wane yana da degree a Islamic Studies, wane doctor ne a Islamic Studies, wane professor ne, to ina hukuncin shahada din? Yaya za mu aje ƙarƙashin wannan babi na shirka? An aika irin wannan tambaya ga Al-Lajnatu Da'ima, ka duba fatawa Al-Lajna mujallal na 12 shafi na 103. Wani ke tambaya, hal yajuzu dirasatu diniya min ajli shahada, ya kamata musulmi ya tafi yayi karatun musulunci saboda ya samu certificate? Tun daga irin hadisai da ayoyin Al-Qur'ani da suke bayani game da hadari na shirkan riya. Fa ajabat, malamai suka bada amsa suka ce, la ba'sa, babu laifi ka shiga makaranta, an ya durusa li akhdhi shahada, saboda ka samu certificate. Wa alaihi amadu, da haka abinda ke kanka wajibi ne, an yi jahida nafsahu fi islahin niyya, yayi ta kokari daga lokacin da ya shiga jami'a saboda ya samu shahada, yayi ta kokarin yaki da ransa, yayi ta kokari ya ga cewa ya ci nasara, ba wai kaunar shahada ce ta sa yake karatu ba, kaunar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ne, hatta ta kuna dirasatu lillahi wahdahu. Yayi ta kokari sai an waye gari, niyyarsa ta kasance karatun da yake yana yi ne don Allah shi kadai, wa an yakuna akhadha shahadata, kokarinsa shine ya samu certificate, liyasta'ina biha ala ta'ati Allah wa rasulihi, saboda ya samu amfani da wannan certificate din ta wajen bin Allah da bin manzon Allah, wa khidmatal muslimina, da kuma hidima ga al'ummar musulmai. In ka duba fatawa Al-Lajna mujallal na 12 shafi na 103, wannan ita ce amsa da aka bada, babu laifi kenan don kayi karatu saboda ka samu shahada. Amma ala zalik, akwai wajibci a kanka na cewa ka dinga yin kokarin yaki da zuciyarka, inda hali a waye gari zuciyarka ita ce, wato manufarka ita ce kayi karatun nan saboda Allah kawai. Irin wannan tambaya an yi ta ga Muhammad bin Salih Al-Usaymin, sai yana ya bada amsa cewa yujabu ala zalika bi umurin, yace ana bada amsar irin wannan tambaya da al'amura da dama. Na farko, Allah yaqsudu bi zalika shahada li zatiha, lokacin da ka shiga makaranta saboda certificate, yace to kayi kokari kaga cewa kaunar certificate din ya fita daga zuciyarka. Bal yattakhiduna hadhihi shahadati wasila lil amali fil huquli nafi'a lil khalqi, kamai da certificate din a wani gefen zuciyanka, wannan gefe manufarka ita ce, idan na gama zan yi amfani da certificate din ne don hidimar addinin Allah. Amma ba wai niyyarka ita ce certificate din kansa ba, sai yace li'anna al'amala fil waqti fil waqti al-hadir, saboda a irin wannan zamani ba kamar zamanin da ba, ayyuka baki dayan su mabdiyatun ala shahadati, gaba daya an gina su ne akan certificate. Don haka in kace ba za ka yi karatun ba, zai zama to kana da ilimin amma kuma ita hukuma ba ta la'akari da ilimin naka. Saboda haka ya zamanto lazim larura a shiga makaranta a samu certificate din, amma yace wannan su galiban la yastati'una al-wusul ila manfa'ati al-khalq illa bi hadhihi al-wasila, ba za ka iya amfanar da al'umma ba kamar a ce ka bi ta wannan hanya, kamar misali a wasu kasashe ba kamar ma Najeriya ba. Wa bidhalika takunu niyya salima, idan kai haka to kenan niyyar ka ta kubuta. Sai yace na biyu, anna man arada al-ilma qad la yajiduhu illa fi hadhihi al-kulliyat, sannan in ka lura akwai ilimin da ma a yanzu ba za ka same shi a zaure ba, dole sai ka je makarantan, kila sai ka shiga jami'a din. Don haka kenan fa yadkhulu fiha bi niyyati talab al-ilm, ka shiga makarantan ne niyyar ka dama ka nemi ilimi ba ma certificate din ba. Wala yu'siru alayhi ma yahsilu lahu min ash-shahada fi ma ba'du, sai yace na uku, anna al-insana idha arada bi amalihi al-husnayn, idan mutum yayi nufin abu biyu da aikin sa, husnul dunya wa husnul akhira, ya samu kikkiawa a duniya ya samu kikkiawa a lahira. Ibn al-Usaymin yace ana shi fahimta fala shay'a alayhi fi zalika babu laifi, ya zamanto ka hada niyya biyu a cikin aiki guda. Sai ya bada hujja da wasu ayoyi na suratul talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kaga ka ji tsoron Allah amma kuma Allah ya baka sakamako a duniya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. مشي غبا دكرت لتافي. ويستعين به الطالب المبتدئ, وان لتافين طالبي مفاري زي سامو انفانا دشي, واتو اذا يزمنتو ينزو كفاري نيمان علمي تو لتافين بلوغ المرام زي تيما كامكا. ولا يستغني عنه الراغب المنتهي, سنن وانده يكاي مقورا ta wajen ilimin hadisi, shi kansa bai wadatu ba, akwai buƙatar ya samu kuɗi cikin ilimin da ke cikin bulugul marami, inji wannan malami. Wato kenan da wanda ya fara ilimi da wanda ya kai makura a ilimi, dukkansu suna buƙatar abin da ke cikin bulugul marami. Don haka ilimi ne wanda ya shahi kowa, wa huwa kitabun yanfa'u taliban mubtadi' naf'an kabira wa la yastaghni anhu man balaga fil ilmi al-qimma li'anna fihi ummahatul ahadi, saboda cikin sa akwai manyan hadisi waɗanda aka dogara da su wajen ginin hukunci a shari'ar musulunci. Da haka komai zurfin ilimin ka kana buƙatar littafin bulugul maram, kullun muhtaj ila ma fihi min al-ahadith al-azima. Mu ci gaba da karatu, yace wa qad bayyantu aqiba kulli hadisin, a ƙarshen kowane hadisi nayi bayani, man akhrajahu min al-a'imma, nayi bayanin waɗanda suka fitar da hadisin daga cikin malamai, li iradati nushi al-umma, saboda nufina in yi nasiha ga al'umma. Don ba daidai ba ne ka ɗauki hadisi mai rauni, saboda haka duk sa'ilin da ya kawo hadisi a ƙarshen hadisin yakan bayyana wanda ya fitar da hadisin a littafin shi daga cikin malamai magabata waɗanda suka rubuta littafan hadisi. Fal muradu bis sab'a, idan ka ji na ce mutum bakwai sun fitar da hadisin, abinda nake nufi al-murad, manufa idan nace mutum bakwai, ina nufin al-imamu Ahmad bin Hanbal, shine yasa Ahmad wanda ya rasu hijirana da shekara 241, wal Bukhari da kuma al-imamu al-Bukhari wanda sunansa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, ya rasu hijirana da shekara 256, yana da shekaru 62 a duniya, Allah ya masa rahama. Da kuma wa Muslim, wanda al-imamu Muslim shine Muslim bin al-Hajjaj, ya rasu hijirana da shekara 261 bayan rasuwar al-imamu al-Bukhari da shekara 5 al-imamu Muslim ya rasu, Allah ya ji kanshi, ya bar duniya shekarunsa 57. Wa Abu Dawud da kuma al-imamu Abu Dawud wanda shine Sulaiman bin al-Ash'ab asalin sunansa, ya rasu a kasar birnin Basra da ke kasar Iraq hijirana da shekara 275 a bayan rasuwar al-imamu Muslim, shekarunsa 73 a duniya kafin ya mutu, al-imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa Tirmidhi da kuma al-imamu Tirmidhi shine Muhammad bin Isa الامام الترمذي الماجرن الامام البخاري ني sannan kuma almajirin al-imamu Ahmad bin Hanbal ne almajirin al-imamu Abu Dawud ne wato da al-imamu al-Bukhari da al-imamu Ahmad bin Hanbal da al-imamu Abu Dawud dukkan su sun karantar da al-imamu Tirmidhi ya rasu hijirana da shekara 279 ya samu shekaru 70 a duniya kafin ya mutu Allah ya ji kanshi wan Nasa'i da kuma al-imamu Nasa'i sunansa Ahmad bin Shu'aib ya rasu a birnin Damascus na Syria ranar 10 abin nan yawmal isnin al-thalith 10 ranar 13 ga watan safar hijirana da shekara 3 yana da shekaru 85 a duniya Allah ya ji kanshi wa ibn majah da kuma ibn majah da sunansa Muhammad bin Yazid ya rasu hijirana da shekara 273 yana da shekaru 64 a duniya Allah ya masa rahama waɗannan littafai al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi al-Imam an-Nasa'i Ibn Majah al-Imam Ahmad waɗannan littafai ana kiran su kutubun riwaya littafai na labarin hadisan manzon Allah me ake nufi da kutubun riwaya fa hiya al-kutubu allati tadhkuru al-ahadith bi asanidiha da littafai ne da suke kawo hadisai in sun kawo hadisai kuma za su kawo isnadin hadisi waɗannan littafan da duk ya kirga wato idan aka ce isnadi haddasana wani an wani an wani har dai magana ta isa ga annabi Muhammad to waɗannan littafai da suke irin wannan magana su ake kiran su kutubun riwaya wannan dukkan su waɗannan littafai da ya kirga dukkan su littafai ne na labarin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waɗancan littafai da ake kiran su as-sunan kamar misali sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah da sunan An-Nasa'i hiya al-kutub allati jama'aha ashabuha min al-ahadith al-marfu'a littafai ne da aka ruwaito hadisai gaba ɗayan su marfu' babu wani hadisi wanda ba marfu'in bane sannan murattabatun tartiban qariban min tartibi sahihain an jera su yadda aka tsara sahihul bukhari da sahihu muslim haka aka tsara sunan abi daud sunan tirmizi aka tsara su da littafan fiqhu misali a ce kitabu tahara kitabu salat haka zaka samu littafan gaba ɗayan su to waɗannan littafai gaba ɗayan su da ya kirga su ne littafai da aka fi dogara da su wajen ginin shari'ar musulunci kamar yadda malami ke bayani idan yace malamai bakwai to waɗannan da muka kirga ne mu ci gaba yace wa bi sita in ka ji na ce mutun shida man ada ahmad in banda al-imam ahmad kenan wato sai a cire shi idan yace mutane shida sun ruwaito to cikin mutanen da aka kirga din nan ka cire al-imam ahmad sauran wa bil khamsa in ka ji na ce mutun biyar sun ruwaito hadisin man ada al-bukhari man ada al-bukhariya wa muslima wato in banda al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim wasu littafan an yi kuskure aka sa man ada al-bukhari wa muslim maimakon musliman wa kad aqulu al-arba'a wani lokaci nakan ce malamai hudu sun ruwaito wa ahmad sai in ce malamai hudu sun ruwaito da ahmad kaga kenan yana nufin ashabu sunan da kuma al-imam ahmad banda al-imam al-bukhari da al-imam muslim wa bil arba'ati wani lokaci nakan ce malamai hudu sun ruwaito man ada salasatil uwal banda uku na farko wato banda al-imamu ahmad da al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim sauran ashabu sita abin nan ashabu sunan wa bis salasati man adahum wa adal akhir wani lokaci nakan ce mutum uku sun ruwaito banda waɗancan din na farko da kuma ɗaya na ƙarshe wanda shi ne ibnu maja idha qala akhrajahu sita in ya ce malamai shida sun fitar da hadisi فيقصد الأئمة السبعة الصادقين وأن تنبقوا إذن ما عدا الإمام أحمد إن بند الإمام أحمد إذن يتشي متون بير نسيك أوكي الإمام البخاري دا مسلم إذن يتشي متون هدو توينا نفين أصحاب السنن إن بند كينا الإمام أحمد بن حنبل متشيك با يتشي وبالمتفق عليه إذن كاجنا تشي أن دي دي تؤكن حديث نن أن دي دي تؤكن حديث سوى يسوك دي دي تو ina nufin al-bukhari wa muslim wato hadisin zaka same shi a cikin littafin al-imam al-bukhari zaka same shi kuma a cikin littafin al-Imam Muslim ittafaqa ala takhrijihi, wanda wannan hadisin yana cikin hadisai mafi tsafta duk hadisin da zaka ji an ce muttafaqun alai, to inda hali ka dauke shi babu shakka kamar yadda kake daukan ayar al-Qur'ani. Wa qad la azkuru ma ha ghayraha, yace wani lokaci ma bazan ambaci wasu hadisai ba in nace muttafaqun alai, domin idan aka ce muttafaqun alai, idan hadisi ya zama yana cikin sahihul bukhari, yana cikin sahihul muslim, to koda akwai shi a cikin sunan abi daud, sunan nasa'i, sunan tirmizi, sunan ibn majah, ba ma anar ka kawo ma sunan shi, dama ana son a san ingancin hadisin ne, tunda an ce muttafaqun alai, to ba ma anar ma a kirga sauran, kuma sai ka taras hadisin yana sahihul bukhari da muslim da sunan abi daud, sunan tirmizi, sunan nasa'i. Amma saboda albarkacin hadisin ya samu ittifaqi na al-Imam al-Bukhari da Muslim, sai a kiran sauran ma, ba ma'anar ma a kira su, Allah ya sa an gane, ba ma'anar ma a kira sauran, tunda an tabbatar hadisin ya inganta, to ina ma'anar ma kace kuma Abu Dawud ya ruwaito, Tirmidhi ya ruwaito, wannan kuskure ne. Kuma wannan dabi'a ce ta malaman hadisi har zuwa yanzu, har ma akan ci garan dalibi, idan dalibi ya tashi magana sai ya ce rawahu al-Bukhari wa Muslim wa rawahu Abu Da'ud, to kuma kai da kace Buhari da Muslim da Abu Dawud kuma ta ina, ai ka gama magana, in kace Buhari da Muslim shiru ga wanda ya san darajan al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim. Shi yasa yace wa qad la azkuru ma aha ghayrahuma, wannan lokaci ma bazan ambaci wasu tare da al-Imam al-Bukhari da Muslim ba. Wa ma ada zalika, idan ya zamanto an samu wani hadisi wanda baya cikin waɗannan, ya ƙetare waɗannan, wato hadisin babu shi riwayar al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim bai ruwaito shi ba, al-Imam Abu Dawud bai ruwaito shi ba, da sauran ashabu sunan, kaga kenan baya cikin waɗannan, sai ya ce fa huwa mubayyan, to zaka tarazze nayi bayani akai, ko da kenan wani littafin hadisi ne aka ciro, kamar misali akwai sunan سنن الكبرى عن الامام البيهقي ده اللي تفيد دائما انا حديثي كوكو المصنفات كوكو المسانيد ودند aka rubuta kuma hadisan akan samu sun inganta saboda haka akan samu hadisi wanda baya cikin wadannan kuma ya inganta to duk inda aka samu wani hadisi wanda baya cikin riwayar wadannan malamai fa huwa mubayyan zaka samu an yi bayani wasammaitu huna yi malitafin suna bulugul marani min adillatil ahkam me ake nufi da bulughul maram al-wusul ila al-matlub cimma muradi cimma muradi da Hausa ka cimma manufa ko me manufarka sai ce min adillatil ahkam tasashin sanin dalilai na hukunci hukuncen shari'a to idan dai manufarka ita ce ka san dalilan shari'ar musulunci to ka cimma manufarka tunda ka samu littafin nan kaga sunan littafin sai ya dace da abin da ya kusa والله اساله الله نكي روكو الله يجعل ما علمنا عليه وبالا ما علمنا علينا وبالا الله نكي روكو kada ya sanya ilimin da muka samu ya zama nauyi akan mu a ranar tashin kiyama wanda al-wabal huwa saqalu wal makruh mummunan abu da larabci shi ake ce ma wabal kamar ka ce bala'i kada ilimin da ka bamu ya Allah a kiyama ya zama mana bala'i kaga karshen maganar sa saboda akwai wanda ilimin sa yake kai shi wuta a ranar tashin kiyama don ko akwai hadisin manzon Allah yana sahihu muslim hadisi na 223 alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani kansa wanda shine makuran ilimi yana iya zama hujja gare ka ka tafi aljanna ko ya zama hujja akan ka ka tafi wuta wa an yarzuqana al-amala kuma ina roƙon Allah ya azurta mu da yin aiki bima yurdihi aikin da Allah ya yarda da shi subhanahu wa ta'ala ba kaga kenan ba kowane aiki ne Allah ya yarda da shi ba Allah ka mana arziki duk aikin da zamu yi ya zamanto aiki ne wanda ka yarda da shi da dai a ce ilimin kowa yana amfana sa lakana awwalul muntafi'ina bihi iblisu inji malamai da iblis ne mutun na iblis shine halittar farko wanda zai amfana da ilimin sa saboda iblis yana da ilimi ashe kenan ilimi ba sharadi bane ya amfane ka dole sai ka dage kuma sai kai addu'a shi yasa karshen maganar sa yake roƙon Allah ya sa aikin sa a ilimin sa kare zama bala'i gare shi a ranar tashin kiyama aikin sa ya zamanto wanda Allah ya yarda da shi ne فالعلم قد يكون مهنة لا منها علمي يكن زما جرباوا غباوا dan haka wannan abin lura ne gare mu. Allah ya mana arziki da ilimi mai amfani, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu damar aiki da ilimin namu. Wannan ita ce shine karshen mukaddima ta malamin Allah madaukaki ya masa rahama. Ina ga za ku yi hakuri, hatta tambaya ba za mu amsa ta ba. Eto, ana iya karba a aji sai wani mako. Kuma ina son in gaya muku wata ka'ida daga yau. Idan mutum yana da tambaya, matukar bata shafi karatu bai rubuta ta, amma idan ta shafi karatu yana iya yin ta kai tsaye. Wannan shi yafi dacewa gare mu, saboda kada in kai ga karanta tambayar da za ta kawo mana cikas a karatunmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.